This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodi yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 11 ga watan October shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku na kuma ƙarshe a wannan rana ta Lahadi. Da farko ga kanin labaran duniya.
Dubun dubatan jama'a suka yi da fifiya Ankara yau Lahadi da dama suna rera taken kinjinin gwamnatin Turkiya yayin da ake makokin waɗanda suka rasu a tagwayen hare-haren bom da aka kai. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce an yi amfani da wani bom mai guba ƙirar Rasha a arewacin ƙasar Siriya karan farko. Kana kuma yau ake gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar Guinea inda shugaban ƙasar Alpha Conde ke neman wa'adin mulki na biyu.
To a Najeriya rundunar sojin saman ƙasar ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin haɗarin da wani jirgin saman ta yi a yankin Adamawa a yammacin jiya. Gwamnatin jihar Bayelsa ta fitar da wata sanarwa inda ta jajinta wa iyalan tsohon gwamnan jihar wato Dipri Alamisiya wanda ya rasu a jiya. A jamhuriyar Nijar tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar wato Kanar Ibrahim Yakubu wanda jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta ba da sanarwar kora a ƙarshen watan Agustan da ya gabata ya ba da sanarwar kafa sabuwar jam'iyya.
Mun yi niyya mun kafa sabuwar jam'iyya wadda za mu aiki da ita. Kuma wannan jam'iyya insha Allah za mu shiga cikin zaben da za a yi ƙasar Nijar nan da 'yan watanni.
Har ila yau muna tafa da shirin bishara wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar, to amma fa duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dubban dubatan mutane suka taru a Ankara yau Lahadi da dama suna rera taken kinjinin gwamnatin Turkiya yayin da ake makokin waɗanda suka rasa rayukansu a tagwayen hare-haren bom da aka kai wajen wani gangamin lumana da ya sanadiyar mutuwar mutane 95. Waɗansu sun taru kusa da inda aka kai hare-haren bom ɗin jiya Asabar, suka ajiye furanni bayan killace wurin da aka yi da tarin 'yan sanda. Wani sabon rahoto da ofishin Prime Minister ya fitar ya nuna cewa fashewar da ta auku kusa da kofar fita jirgin ƙasa da ke yankin Ulus ta raunata mutane 246. An ɗana bama-bama ne da nufin kashe mutane da dama daga cikin waɗanda suka halarci gangamin da ƙungiyoyin ƙwadago da sauran ƙungiyoyin al'umma suka shirya. An samu ruɗani a wurin da bom ɗin ya tarwatse, inda kuma aka nuna gawawwaki a ƙasa da tutocin jam'iyyar HDP mai ra'ayin Kurdawa. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa yau Lahadi cewa an yi amfani da wani bom samfurin ƙirar Rasha a arewacin ƙasar Siriya karan farko. Ƙungiyar da ke da shalkwata a birnin New York ta ce wannan ya haifar da damuwa matuƙa kan cewa ko dai Rasha ke amfani da bama-baman da kanta a jerin hare-haren da take kaiwa a sama ta na tsawon kusan mako biyu a Siriya, ko kuma tana ba rundunar sojin Siriya ne makaman. Kuma kare haƙƙin bil'adaman ta ce lamarin yana da tada hankali ainin ganin ana amfani da wani samfarin makami da zai cutar da farin kaya na tsawon shekaru da dama. Mataimakin daraktan harkokin gabas ta tsakiya Nadim Huri ya ce bai kamata Rasha ko Siriya su yi amfani da irin waɗannan makaman masu illa ba, kuma dukansu suna buƙatar ba da haɗin kai a yunƙurin ƙasa da ƙasa na haramta amfani da irin waɗannan makaman. Hukumar Human Rights Watch ta rubuto rahoton nata ne bisa la'akari da hotuna da aka ɗauka kusa da ƙauyen Kaf Halab da ke tazarar kilomita 15 kudu maso yammacin Aleppo, wanda ya nuna burbuɗin makaman da kuma hotunan lokacin da suka tarwatse, shaida da ke nuni da cewa an yi amfani da wannan makami. Ƙungiyar Taliban ta kai harin ƙodar baƙin wake kan wani ayarin da karin ƙasashen ƙetare a Kabul lokacin da ake samun hada-hadar ababen hawa da safe. Wani jami'in 'yan sandan Afghanistan ya ce fararen hula uku suka ji raunuka, amma bai bayyana ko wani jami'in tsaron ƙasashen ƙetare ya ji rauni a harin ba da aka kai yau Lahadi ba ko a'a. an ga motocin daukar marasa lafiya a wurin da lamarin ya auku. Wani dan kunan bakin wake a cikin mota samfarin Corolla ya rafkawa mota ayarin wato da ta samu dan lahani, sai dai an yi sa'a babu wanda ya mutu, sai dai kuma mutane uku sun ji raunuka. Tashoshin talabijin na kasar sun nuna hotunan motar sojoji da aka lalata. Wani kakakin rundunar tsaron haɗin gwiwa na hukumar tsaro ta NATO ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin. Kakakin kungiyar Taliban Sabilluha Mujahid ya aika wa muryar Amurka cikakken bayani ta email dangane da harin. Yace harin kuna bakin waken da aka kai akan motar wani martani ne kan harin da dakarun kasashen ƙetaren suka rika kaiwa ta sama a sararin sassan Afghanistan da dama da suka hada da Kunduz da ya kashe farin kaya 'yan kasar Afghanistan da suka hada da likitoci.
To Grace Alheri Abdu kenan da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, rundunar sojin saman kasar ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin hadarin da wani jirgin saman ta yayi a yankin Adamawa a yammacin jiya. Binciken farko a cewar rundunar ya nuna cewa hadarin na da nasaba da rashin kyawun yanayi. Daga Yola ga rahoton da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana.
Amma dai sanarwar da rundunar sojin saman Najeriya ta fitar ta bakin kakakinta iyakun Mondo Dele a Longe ta danganta faduwar jirgin yakin kera F7 mai lamba 801 ne da rashin kyawun yanayi, inda ta ce jirgin ma na kan hanyarsa na komawa Yola ne bayan wani atisayi da ya kai a shiyar arewacin jihar a wuraren da ke da burbudin 'yan miniga masu tada kera baya na Boko Haram. Hakanan kuma sanarwar ta ce tuni ma babban hafsan sojin sama Air Marshal Sadiq Abubakar ya kafa wani kwamitin bincike na gano musabbabin faduwar jirgin. To ko me ake ciki a yanzu dangane da wannan lamari? Kanar Rabi Abubakar da ke zama babban daraktan yaran labarai na rundunar sojin kasar ya yi ma karin haske.
What has happened was there was one of aircrafts, Air Force aircraft, that crashed over around Yola general area, and the cause of the crash was bad weather. However, details of the victims, not a view, has been will be communicated to the public as soon as.
Abin da ya faru shine akwai ɗaya daga cikin jiragen sojin saman mu da ya samu hazari a kusa da Yola, kuma rashin kyawun yanayi shine ya jawo faduwar jirgin. Kawo yanzu dai ba kammala binciken musabbabin faduwar jirgin ba, kuma da zarar an kammala za mu faɗa muku domin duniya ta sani, a cewar daraktan yara labaran sojin. To sai dai kuma shaidun gani da ido sun ce fa jirgin ma ya faɗo ne a kusa da ƙauyen Didango da ke cikin ƙaramar hukumar Sun a arewacin jihar Adamawa, lamarin da yanzu haka ya jefa al'umman yankin cikin wani yanayi na fargaba.
Lallai yadda ta faru, to jirgin nan dai ta fito ta gefen arewa da mu, garin tana zuwa, ina ga ko wani damuwa na ya same shi ko ya ne, to sai nan tsakanin Sun da Didango za mu ce sai jirgin nan ta faɗi. Mafaduwansa ta ji ta nufi a ƙasa, pilot ɗin kuma ya shiga lema, da ya shiga lema kuma yana gangarowa dai ga akwai itace a wurin, shi ne yabi nan itace iska ya yi yawa sai ya buga itace nan sai ya faɗi. To haka faduwansa kuma nan ne Allah ya masa cikawa, shi pilot ɗin.
Shi kaɗai ne a cikin jirgin kenan?
Wanda muka gani dai shi kaɗai ne, domin jirgin ma ba ma ga alaman shi a waje, ma wasu sanmi ne kai wanda ya fi a waje shi ne wanda muka ɗauko. Sauran ya riga ya nufi a ƙasa.
To kamar ya lamarin ya sa al'umman wajen ganin kan cewa watakila wannan ne karon farko da jirgi ya faɗi a wajen?
Lallai muka shi ne farko, domin ba mu taɓa ga irin wannan abin da ya faru nan ba a yi namu.
Bai sa jama'a sun ji tsoro ba fargaba?
Dole ne abin da baka taɓa gani ba, ka zo ka gan shi, kaga dole ne mutum ya ji tsoro. Domin ma mu na ƙauye ne a can, dole ne kawai ka ga abu yana faruwa ga muna gani ko wani abu ne kamar kafin duniya ne kawai don mu san
me. Shi dai wannan faduwar jirgin ya ma zo ne a ƙasa da kwanaki 42 da faduwar wani jirgin sojin sama kirar duniya mai lamba 0-0 a garin Kaduna, inda ya kashe matuƙe jirgin da ma fasinjojin da ke ciki. To sai dai kuma wannan nema karin farko da wani jirgin soji ya rikito a jihar Adamawa, tun bayan da aka kaddamar da sabon shirin yaki da masu tada kirba na Boko Haram mai taken Operation Lafiya, dole da babban hafsan sojin Najeriya Janar Tuku Yusuf Burute ya kaddamar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ba ko mi ne ba ranar mutuwa to ya lalace, ka ko mutum
To gwamnatin jihar Bayelsa ta fitar da wata sanarwa inda ta jajintawa iyalan tsohon gwamnan jihar wato Dipre Alamisiya wanda ya rasu a jiya. Wakilin murya Amurka a yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya ga sanarwar yayin da yake kasar Saudiya kana ya gana da wasu mazauna jihar ta Wayt Talho ga kuma rahoton da ya aika mana.
Gwamnatin jihar Bayelsa ce ta bayyana rasuwarsa a jiya Asabar a wata sanarwa da ke dauke da sa hannun Musa Daniel Maxim da ke magana da yawun gwamnatin jihar ta Bayelsa. Sanarwar ta ci gaba da cewar gwamnatin jihar ta Bayelsa Chief Sirya Idikson ya bayyana cewar marigayin wani babban jigo ne a siyasar jihar ta Bayelsa. Ya ce lalle mutuwarsa babban rashi ne kuma abin girgizawa ga gwamnatin jihar ta Bayelsa da kuma jihar gabaki daya. Yayin da dangin marigayin da ke ƙauyen Amasoma su ma suka bayyana shi da cewar wani gagarumin shugaba ne wanda mutuwarsa ta girgiza ilafirin yankin. Wani mazaunin Amasoma inda nan ne mahaifar tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa DSP Alamisiya da na tuntube shi ta wayar salula domin jin halin da ake ciki bayan da gwamnatin jihar ta Bayelsa ta bayyana rasuwarsa. Sai ya ce
sunan Alhaji Usman Adamu Mansurawa mazaunin Amasoma da ke yankin ne da tabarisa su biyawa ai tun jiya da labarin rasuwarsa ya sami al'umma wannan kauye wannan gari na Amasoma mutanen garin suka kike mutu saboda kasancewar sa ko a gare su a nan Amasoma kuma anani sai ai karin karkamanta ba ma a yankin amma mayafas da ke na Amasoma ba amma yankin ne da su kuma suna ganin sa kamar wani jigo ne na siyasar nan yankin baki danta ba ma maganar Amasoma din da yake nan ne mayafas ba mutane na gaskiya da mu sosai suna sharhi inda ka zo ka zo mutane yara matasa za ka suna zo suna manganu sosai akan Alamisi
to zuwa yanzu kamar ko a kowace tarurruka da ake ko batun kawun gawa a nan Amasoma ne akwai wasu abubuwa da ke faruwa a wurin ko kuma garin na nan shiru ba kamar yadda aka saba gudanar da harkokin yau da kullum ba.
Tinje dai da yake bai wasu sun samu sanarwar ne ta hannun gwamnatin jihar na bayan rasuwar shi DSP Alamisi a anan guda asusun kwarwa ta a da ke matakon tun wani lokacin da yake ta shirye-shirye cewa zai kawo shi kan mayafarsa amma dai har yanzu dai ba a zo da shi din ba amma dai kan za ga mutane suna dan shigowa masu zuwa suna jimani a nan gidansa suna ficewa.
Ko a baya-bayan nan dai sai da gwamnatin Burtaniya ta nuna aniyarta na a maida mata da tsohon gwamnan na jihar Bayelsa a kasar domin an sa tuhumar da ake masa ta halatta kuɗin haram an da ya taɓa kama marigayin a watan Satumban shekarar 2005 a birnin London an kuma gurfanar da shi a gaban kotu a bisa zargin halatta kuɗin haram daga bisani aka bayar da shi beli inda kuma ya tsere bayan ya yi shigar mata ya gudu zuwa Najeriya. Zargin kuma da yake musantawa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga birnin Jidda na kasar Saudi Arabia.
Sai mu ci Allah ya kyauta. Yau 11 ga watan Oktoba rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin matsaloli da yara mata ke fuskanta a rayuwa musamman ma kan batutuwa da suka shafi samun karatu da kuma matsalar fyaɗe. Daga Lagos ga rahoton da wakilin murya Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
Kididdiga na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa kimanin ƙananan yara maza da mata biliyan 2 ne 'yan shekaru 10 zuwa 24 ake da su a duniya baki ɗaya, yayin da kuma akasarinsu suke zaune a ƙasashe masu tasowa. Daga cikin wannan adadi dai kimanin matasa miliyan 900 mata ne. Al'amarin da kuma ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 11 ga kowane watan Oktoba domin bikin karrama yara mata 'yan shekaru 10 zuwa 19 da haihuwa. Bincike dai ya nuna cewa yara mata su ne suka fi fuskantar matsaloli a lokacin da suke girma, inda suke fuskantar matsaloli daban-daban kama daga fyaɗe da kuma nuna fifiko ga yara maza a maimakon mata a gidaje. Bikin da bana dai ya zo ne a Najeriya a lokacin da ake jimamin sace wasu 'yan mata fiye da 200 na garin Chibok da ke jihar Borno, wanda 'yan kungiyar Boko Haram suka yi. Bayan haka kuma matan na fuskantar matsaloli irin na fyaɗe a tsakanin al'umma. Wannan dai ma ya sa wasu kungiyoyin mata a nan jihar Lega suka shirya taruka domin koya wa yara mata yanda za su kare kansu a lokacin da suke fuskantar masu neman yi musu fyaɗe. Ga dai abinda ɗaya daga cikin irin waɗannan yara mata ke cewa a wurin koyon wannan fada da aka fi sani da suna kareti.
I like self-defense, how to defend myself in case of anything, how to use my hands, my skill, how to make sure my brain works always. So I was able to learn things like.
An koya mini yanda zan bada kariya ga kaina tare da amfani da hannaye na da sauran gabobi na domin hana duk wani wanda ke neman yin fyaɗe samun nasara a kaina. Ita kuwa malama Veronica na daya daga cikin waɗanda suka bada horo ga 'yan matan.
And for us to sensitize the youths about the violence that exists and the fact that they can actually save themselves from attackers.
Ta bayyana cewa sun bada horon ne ganin yadda ake ci gaba da samun karuwan fyaɗe ga ƙananan yara, don haka suke buƙatan samun kariya yadda za su kare kansu daga duk wanda ya nemi ya kawo musu barazana. Ta hakan ne kawai za su ceci kansu tare kuma da yin magana maimakon su ɓoye domin mahukunta ko magabata su ɗauki mataki a kai. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
Adala gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Nijar, inda rautani daga ƙasar ke cewa tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasar Kanar Ibrahim Yakuba, wanda jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta bada sanarwar kora a ƙarshen watan Agustan da ya gabata, ya sanar da kafa sabuwar jam'iyya domin tunkarar zaɓukan shekarar 2016. A wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai, Kanar Ibrahim Yakuba ya fara bayani ne kamar haka.
In kuna tune, jam'iyyar da nake cikinta sun ce sun huda daga wannan jam'iyyar. A rada suka yi wannan jawabi na rungumin kaddara, a ran nan kuma na yi murabus da mukamin da nake da shi a fadar shugaban ƙasa. To shi yasa nake so in shaida ma 'yan ƙasar Nijar da al'ummar ƙasar waje. Mun yi niyya za mu ci gaba da kokowa da muke cikin siyasa. Dan 'yan Nijar da ƙasar Nijar ta bunƙasa, mun yi niyya mun kafa sabuwar jam'iyya wadda za mu aiki da ita. Kuma wannan jam'iyya insha Allah za mu shiga cikin zaɓen da za a yi ƙasar Nijar nan da 'yan watanni.
Tsohon mataimakin daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar Kanal Ibrahim Yakuba kenan da ke sanarwar sabuwar jam'iyyar da ya kafa a taron 'yan jaridar da ya kira. Duk wani ƙoƙarin manema labarai domin jin sunan wannan jam'iyya ya citira. Iyaka an ce da mu sai a ranar da za a kaddamar da ayyukanta a hukunce za mu ji. Sai dai Kanal Ibrahim Yakuba ya gutsuro mana dalilansa na ajiye aikin custom da ya shafa shekaru 24 yana gudanarwa domin shiga harkokin siyasa.
Kulawa da wanda bai da ƙarfi, kulawa da marar lahiya, kulawa da talaka, shine nake yi dare da rana, shine nake yi cikin kura Niger yau, ban san har shekarun ba. Kuma ai kaga shine ya kawo mana 'yan matsaloli da muka samu, amma wannan tahiya ce. Ni duk abin da ya faru na maida shawarar Allah, amma kama matalakawa, taimaka matalakawa Niger, kokowa a hwaɗi saboda talakawa, ni shi yasa na shiga siyasa.
Har izuwa ranar da jam'iyyar PNDS tarayya ta dare akan karagar mulkin Niger a shekarar 2011, Kanal Ibrahim Yakuba shine jagoran kungiyar jami'an custom. Dalilin da ke mafarin kusancinsa da wasu 'yan farar hular Niger da tuni suka mara masa baya. Inji Lawali Tsalha na kungiyar AJEPA.
Ina daga cikin 'yan farar hular matasa na nan ƙasar Niger. Amma a yau na lura kokowa da muke mahwar hula, kwatan da muke ma Nijar, sai na ga yayi daidai da abun da shi Ibrahim Yakuba ya sa gaba na cigaban ƙasar Nijar. Shi yasa a yau, duk da yake ban yi babbar hituwa ba ta shaida ma jama'a, a dokance zan dan aje hannuna daga cikin aikin hwar hula mai suna aiki na hwar hula, amma aƙidai tana nan, kuma insha Allahu ta'ala za mu sata cikin wannan babbar tahiya ta wannan sabon farti da shi Ibrahim Yakuba ya kirkiro tare da jama'an shi.
Haka dai shi ma Albade Abuba da mutanansa da suka sha kai a shari'ar da ta hada su da Saini Umaru kan maganar cancantar shugabancin jam'iyyar MNSD nasara ta ƴan hamayya na shirin bada sanarwar kafa sabuwar jam'iyya a wannan Lahadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tuma da layin zu kuma ga Grace ta sake dawowa da shirin bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Makonni biyu da suka shige, Papa Roma Francis ya kawo ziyara aiki ta kwanaki uku a nan Amurka. Ziyararsa ta farko a kasar bayan zabensa ya shugabanci ɗarikar Katolika shekaru biyu da suka shige. Bayan ziyara, Papa Roman ne na nemi jin abin da ya burge abokan aiki na Ibrahim Ka Almasi Garba da Ladan Ibrahim Ayawa, waɗanda suka ɗauko rahotannin ziyarar tasa, inda Ibrahim ya bayyana cewa:
A gaskiya Grace, abubuwan da suka burge ni dangane da shi wannan Papa Roman da kuma abubuwan da suka faru a lokacin da ya zo suna fa da yawa, sai dai kawai dai in takaita. Wato, na farko dai yadda yakan shiga wata ƴar ƙaramar mota ƙirar bilhodu don yi aiki da saƙon cewa girman kai rawanin tsiyani, amma maimakon ya shiga wata zunguriyar mota ta alfarma kamar yadda manyan shugabanni irinsa kan shiga don a san matsayinsu, gaskiya wannan abin yabawa ne, abin a yi koyi ne da shi saboda talakawa su san ana tare da su. Kuma abu na biyu da ya burge ni shine, da an ce zai yi jawabi ga majalisar tarayyar Amurka ne da harshen Sifaniyanci. To, amma dab da zuwansa sai ya ji an maida abin siyasa. Kin san akwai masu cewa bai kamata a nan Amurka ana amfani da harshen Sifaniyanci ba a wajen jawabai muhimmai ba, saboda kamar dai ana watsi ne da yaucin ƙasar koko ba a nuna kishin ƙasa. To, da ya ga an maida abin siyasa, sai ya kauce ma tayar da takaddama ta wajen yanke shawarar cewa zai yi amfani ne da harshen Turanci a jawabinsa ga majalisar tarayyar Amurka. Kin ga wannan ya kauce ma takaddama, kuma ya nuna cewa shi shugaba ne mai son kauce ma takaddama, kuma gaskiya akwai hikima a nan. Sannan kuma abubuwan bayan fage sun burge ni sosai. Alal misali, a wajen ginin majalisar tarayyar Amurka a wannan dandalin ƙasa da ake kira National Mall, wanda ke da faɗi da tsawo, inda mutane suka taru bila adadin, an bar kowa yana bayyana ra'ayinsa. Kin san akwai masu ra'ayin shi pop ɗin, akwai kuma waɗanda ba sa ra'ayin shi. Alal misali, akwai masu yaba mashi saboda ƙoƙarin tabbatar da cewa an ɗau batun ɗumamar yanayi da muhimmanci sosai. Akwai masu yaba mashi saboda wannan. Akwai masu sassaucin ra'ayin addini da ke yaba mashi da nuna rashin tsaurin ra'ayin da yake yi, da suke ganin hakan na daɗaɗa ma mutane da yawa da suke da rauni ga batun addini. Sannan kuma akwai waɗanda suke kushe masa, su ma dai an bar su suna ta yawo, suna yaɗa manufofinsu, suna bayyana ra'ayinsu ba tsangwama, ba tsokana, ba wani tashin hankali. Kuma ko a cikin ginin majalisar ma, inda Papa Roma ya yi jawabi, akwai wasu muhimman kujeru guda uku a layi na farko wanda kowa ya gansu, wanda ba wanda ya zauna a kai. To, waɗannan kujeru ne na alƙali Antonio Scalia da alƙali Samuel Alito da alƙali Clarence Thomas, waɗanda masu riƙon riƙau ne na addini da ba su ra'ayin Papa Roma, suka nuna fushinsu, suka ƙi halartar jawabin da ya yi ma 'yan majalisa, wanda an gayyaci dukkanin manyan alƙalan kotun ƙolin Amurka kuma sun hallara. Sai waɗannan guda uku masu ra'ayin riƙau na addini da suka ƙi zuwa. To, amma Grace, duk da wannan tsananin bambancin ra'ayi, babu wani abin da ya faru da za a ce lallai wani abu ne na ban takaici da dai sauransu. An yi komai cikin tsanaki, don haka gaskiya wannan abu ya yi matuƙar burge ni sosai.
Gaskiya ne. To, kai Maladan, da ka dawo na ji kana jinjinawa, menene ya burge ka a ziyarar Papa Roman?
Wato, ni Grace, daya daga cikin manyan abin da suka burge ni sakamakon wannan ziyara ta Papa Roma shine baya yaga kalaman da shi da mai masaukin na shi kawo shugaba Obama sai kuma abin da jami'an tsaro suka yi yadda aka tsara tsarin tsaro kin san nan titin da ke nan cikin DC wanda suka tashi daga titi na 11 har na 16 da zai isa fadan shugaban kasa in ga yadda aka tsara an datsa motoci ta wasu wuraren kuma an ba su dama yadda za su bi ba tare da kowane irin matsala ba misali waɗannan gine-ginen daga hanya na 14 zuwa hanya na 15 manyan gine-ginen nan masu tsawo in ke gansu zaki mamaki ya akai waɗannan mutane suka hawo nan saman kodake na san injin na iya na'ura na iya kai su na'ura ce ta hawo da su can kololuwan ruhin ginin suke tsaye duka gine-ginen nan da suke kewaye da fadan White House ga jami'an tsaro can kina hangen su tsololuwa da su wasu su da na'uran hangen nesa wasu kuma da makamai da bindigogi sannan idan kika zo nan inda zaki je wannan doguwar husumiya din nan na monument din nan an killace shi idan mutum na so ya shiga an masa kohi kin ga wurin babban titi ne wuri ne mai tsawo amma suka samu wani kare aka killace shi sai aka yi tsari yadda da mutane sun zo sai su shige layi kawai har inda zaka je inda aka sa alluna da television da na'uran aikiwa da sakonni daga nesa wato loudspeaker kana kallo kuma kana ji kaman gaban ka ake wannan ziyara ko kuma ga Obama da Papa Roma suke tattaunawa zaka dauka tamkar a gaban ka suke wannan tattaunawa wannan shine daya daga cikin abubuwan da suka burge ni sakamakon zuwan Papa Roma Francis
haka yake abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji hirar da muka yi da babban limamin Katolika a Kaduna kan ziyarar Papa Roma Francis yanzu madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Ibrahim Ka Almasi Garba da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Caleb da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
kamar Allah kafin mu karkare shirin ga labarin duniya a takeice
Mahmud mutane sun yi dafifi a Ankara yau Lahadi da dama suna rera taken kin jinin gwamnatin Turkiya yayin da ake makokin waɗanda suka rasu a tagwayen hare-haren bom da aka kai kan masu gangamin lumana da ya sanadiyar mutuwar mutane 95 hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce an yi amfani da wani bom mai guba ƙirar Rasha arewacin ƙasar Syria karan farko yau aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a Guinea inda shugaban ƙasar Ginin wato Alpha Conde ke neman wa'adin mulki na biyu. Isra'ila ta kai hari ta sama yau Lahadi da Asuba zirin Gaza da ya kashe wata mace yar Palestino mai ciki da kuma wata karamar yarinya. Rundunar sojin Isra'ila ta ce harin martani ne kan hare-haren roka da aka kai wa kasar daga Gaza kuma an kai ne kan waɗansu cibiyoyin kera makaman Hamas biyu. Rundunar sojin ta fitar da rahoto jiya Asabar cewa an daƙile wani harin roka da aka kai a Hof al-Shekont da ke arewacin Gaza da na'urar da ke kare harin roka ta Isra'ila.
To masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu baki daya a yau sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wato wasu wata tawagar abokan aikinmu a su ɗauki da wani wato wani sabon shiri yanzu a madadin Grace da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin sai kuma injinanmu Mr. Valerich wanda muke kira zanga-zanga. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.